Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 10 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Amurka ta gola abokan kawancenta wajen taron G7 ta kisa hannu a sanarwar bayan taro. An kafa wani asusun tallafawa harkokin ilimin mata marasa galihu a kasashen duniya wajen taron kungiyar G7, inda aka sami dala miliyan 300,000. Kana kungiyar kwadago ta duniya ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da ya fi karfinsu a kasashen duniya.
To Allah kyauta, kan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Speto Jira na 'yan sandan Najeriya ya ce dole ne doka ta yi aiki a kan kowane ɗan Najeriya komai girmansa.
Every Nigerian abide by the law. Nobody is above the law.
Shugaban 'yan sandan Najeriya yace aikin 'yan sanda ne tabbatar da kowane dan Najeriya ya bi doka da oda.
Haka kuma zaji cewa jam'iyyar adawa ta ADP a Najeriya ta ce bata gamsu da kamun ludayin gwamnatin APC ba.
Abin da ke faruwa a Zamfara da Binnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu, yau mun waye gari a ce mutum 100 ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari bata yi wani abin nan ba, akwai matsala.
A jamhuriyar Niger kuma wasu jam'iyyun siyasa ne suka kafa wata sabuwar jam'iyyar kawance domin kalubalantar gwamnati. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin Idan Kwaya ta Narke na Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma nasiha daga malamai albarkacin watan Ramadan. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta gwale abokan kawancenta a wajen taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 jiya Asabar ta kisa hannu a sanarwar bayan taro, bayan da shugaba Donald Trump ya zargi mai masaukin bakin taron Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni. Trudeau a kalamansa bayan Trump ya tafi ya ce sabon harajin da Amurka ta kara kan tama da karafa cin fuska ne, abin da ya sa Trump ya umarci jami'an Amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taron da shugabannin kasashe bakwai suke halarta taron suka saba fitarwa bisa al'ada. Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa bisa ga bayanai marasa gaskiya da Justin ya yi a wajen taronsa na manema labarai da kuma magana ta zahiri cewa ƙasar Canada tana karɓar haraji mai yawa wajen manomanmu Amurkawa da ma'aikata da kuma kamfanoni, na umarci wakilanmu na Amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taro yayin da za mu zuba kuɗaɗen haraji kan motoci da suke kwarara kasuwannin Amurka. Saƙon nasa na Twitter ya ƙara da cewa Prime Minister Trudeau na Canada ya nuna halin tawali'u da sauƙin kai a wajen taronmu na G7. Amma ya yi taron manema labarai bayan da na tafi yana cewa harajin na Amurka cin fuska ne da cewa ba za a yi wasa da hankalinsa ba, ya nuna rashin gaskiya da rauni. Muna ƙara harajinmu ne a matsayin mai da martani kan harajin kashi 270% da suke karɓa kan kayayyakin da ake sayarwa na Amurkawa dangin madara. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kushe wa matsayin Trump da cewa ba za a iya samun haɗin kan ƙasa da ƙasa ta wajen nuna fushi da jefa kalamai masu gauni ba. Ya bayyana ƙin sa hannu a jawabin bayan taron da Trump ya yi a matsayin wani mataki da ya nuna rashin madafa da kuma yin magana da baki biyu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya isa ƙasar Singapore domin taron koli da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ganawar Amurka ta ce yana da kyakkyawan ƙwarin gwiwa a kai. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Singapore Vivian Balakrishnan shi ne ya tarbi shugaba Trump lokacin da ya fito daga jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One yau Lahadi. kafin isarsa wurin taron yau. Trump ya kuma bayyana cewa yana kan hanyar shiga wani bangare da ya zamo bako a gare shi domin ganawar ranar Talata, da yake amsa tambayar murya Amurka kafin tashi zuwa Asiya daga wurin taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7. Shugaba Trump ya ce, ina da kwarin gwiwa sosai akan ganawa tsakanin shugaban Amurka mai ci da dan iyalin masarauta da take mulkin kama karya ɗaya daga cikin kasashen da aka fi mayarwa saniyar ware a duniya na tsawon zuriya uku. Trump ya ce ya hakikanta Kim, wanda shekarunsa ba su kai rabin na shekarun shugaban Amurka ba, yana so ya yi wani abu mai tasiri a ƙasarsa. Sai dai Trump ya yi gargaɗi da cewa Kim ba zai sake samun wannan damar ba idan kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu a tattaunawar ba, tare da bayyana wannan damar ta bin matakan diplomasiya da Amurka a matsayin dama ta farko da kuma ta ƙarshe. Kim ya isa Singapore shi ma yau da rana, yayin da ake ta kila wakala kan sakamakon tattaunawar da za a yi ranar Talata. Ƙungiyar haɗin kan harkokin siyasa, tattalin arziki da tsaro da ake kira Ƙungiyar haɗin kai ta Shanghai, ko kuma CSO a takaice, tana gudanar da taron kolinta na farko tun da India da Pakistan suka shiga ƙungiyar, da masu kula da lamura da dama ke gani a matsayin wani matakin rage tasirin Amurka a ƙasashen tsakiyar Asiya. Ana gudanar da taron kolin ne a birnin Qingdao na ƙasar China. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya faɗa a jawabinsa na buɗe taro yau Lahadi, yana cewa ya ce ya kamata mu kyamancewa da tsare-tsaren son zuciya marasa hangen nesa da kuma rashin dama. Tilas ne mu kiyaye dokokin ƙungiyar cinikayya ta duniya, mu goyi bayan tsarin cinikayya, mu kuma gina tsarin harkokin kasuwanci na duniya mai kofa buɗe. Masu sharhi kan harkokin siyasa suna ganin jawabin na ƙasar China a matsayin shagube bisa abin da ya faru a taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 da aka gudana a Canada, inda kawuna suka rarrabu tsakanin Amurka da abokan kawancenta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya sanar jiya Asabar cewa an samu alƙawuran ba da tallafin kuɗi da ya kai na kimanin dala miliyan 300,000 domin ilmantar da 'ya'ya mata da kuma mata marasa galihu a ƙasashen duniya. Canada za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 300,000 a asusun. Ƙasashen Jamus da Japan da Burtaniya da kuma babban bankin duniya suna cikin jerin waɗanda suka ba da gudunmuwa a wannan asusu. Prime Minister ya sanar da haka ne a ranar ƙarshe ta taron kolin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arzikin na G7 da aka gudanar a Quebec. Ƙungiyar mata da suka gana da Trudeau a gefen taron kolin sun yi maraba da labarin gudunmuwar da ta wuce abin da masu kazata za a bayar. Ta ba 'yan mata a ƙasashe masu tasowa damar neman ilimi a maimakon aure da wuri ko kuma bautar da su, inji wadda ta samu lambar yabo ta Nobel, Malama Yousafzai, wadda kuma aka harba a ka a Pakistan sabili da yakin da take yi na ganin 'yan mata sun sami ilimi. Daga ƙarshe, ƙungiyar ƙwadago ta duniya ILO ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da ya fi ƙarfinsu, inda kusan rabin adadin ke aiki a yanayi da ke da haɗarin gaske da zai iya kaiwa ga rasa rai ko kuma jin rauni. Shekaru 20 da suka shige, ɗaruruwan mutane da suka haɗa da ƙananan yara suka shiga wani sahun waɗanda suka yi jerin gwano suna nuna rashin amincewa da yadda ake sa yara aiki da ya fi ƙarfinsu. Suka je taron kolin ƙodago na ƙasa da ƙasa da aka gudana a Geneva, suna neman a kafa dokar kawar da munanan ayyukan da aka tilastawa yara yi da ya fi ƙarfinsu. Basurai daga Nepal shi ne yaro mafi ƙarancin shekaru da ya shiga jerin gwanon, yanzu ya yi girma ya kuma tuna da yadda ya riƙa buga tebura yana cewa,
go go global march, stop stop child labor, we want education, no more.
Yace a ci gaba da jerin gwano na kasashen duniya, kawo ƙarshen nawaitawa ƙananan yara da ayyuka, muna son ilimi, a daina ba ƙananan yara kayan aiki a hannuwansu, muna son littattafai kuma muna son kayan wasa.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Speto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya yi bayanin cewa dokar ƙasa dole ne ta yi aiki akan kowane ɗan Najeriya kuma komai girman sa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke zaburar da wani rukunin 'yan sandan kwanta da tarzoma a nan Abuja inda daga bisani ya musu jawabi mai cike da yin hannunka mai sanda.
Every policeman has a responsibility to ensure that every Nigerian abide by the law. Nobody is above the law.
Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce aikin 'yan sanda ne tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda. Kuma 'yan sanda na sanar sarai cewar babu wani mutum komai girmansa a Najeriya da yake sama da dokar ƙasa. Tun daga ni kaina da nake shugaban 'yan sandan Najeriya zuwa ɗan ƙaraminmu wato kurtun ɗan sanda duk aikinmu iri ɗaya ne. Wato tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda kuma kowane ne shi. Alhaji Ibrahim Idris ya kuma yaba wa 'yan sandan Najeriya bisa abin da ya kira jajircewar su wajen aiki tukuru da kuma rage aikata miyagun laifuka a Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Ibrahim Idris ta wannan fuska.
To da farko dai bin doka da oda da kuma tsarin mulki yana ɗaya daga cikin shikan da aka kafa demokradiyya kanta. Kuma babu wata ƙasa wadda za ta zauna lafiya da ci gaba har sai 'ya'yan wannan ƙasa da hukumomi da gwamnati da al'umma gaba ɗaya suna bin doka da oda. To amma abin bakin ciki shine musamman ma 'yan watannin nan ana yi wa doka da oda a Najeriya karan tsaye. Idan shugaban 'yan sanda ya yi wannan magana ce mai kyau. To amma wasu za su ga cewa kamar yana gugar zana ne tunda shi kansa yana rigima da wani hamshakin jami'in gwamnati wanda waɗansu suke ganin cewa abin da yake faruwa da shi sanata Saraki ita da kuli ne. Saboda haka mutane da dama za su ga wannan magana da shugaban hukumar 'yan sanda ya yi akan cewa gugar zana yake akan cewa duk da girma da kima da mukamin Saraki bai fi ƙarfin ya bi doka da oda ba.
Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Dr. Kabiru Dallaji Lawanti ya ce dangane da godiyar da Sufeta Janar yake wa jami'ansa wannan daidai ne to sai dai kuma.
Wato zai gode musu akan abu guda suna aiki a wani mummunan yanayi rashin albashi mai kyau da rashin kayan aiki amma kuma suna iya kokarinsu a cikin wannan hali da suka samu kansu kaga dole sai gode musu akan wannan. Amma maganar cewa wai ayyukan laifuka na raguwa gaskiya wannan maganar ba magana ce wadda wai za a ɗora ta akan wani skeli na abun nan ba saboda babu wani bayani da zai nuna laifuka suna raguwa musamman ma idan mun duba abubuwan da suke faruwa a birnin Gwari da Zamfara da ma sauran wurare da kashe-kashe mutane ya damu da sace-sacen su ya dawo kaman wani kaman al'ada a wannan wurare.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mai na kaina. Jam'iyyar ADP a Najeriya ta ce ba ta gamsu da kamun ludayen gwamnatin APC ba, kamar yadda za ku ji a rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana.
Jam'iyyar ADP wato Action Democratic Party a Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin APC ke tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ta ADP wadda ta gudanar da wani taro a Mina ta jihar Niger game da murnar cika shekara ɗaya da kafa jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa da yadda gwamnatin APC ta kasa shawo kan matsalar kisan jama'a a jihar Zamfara da kuma birnin Gwari ta jihar Kaduna. Dr. Haruna Usman ɗan gajere shine mataimakin sakatare na jam'iyyar a Najeriya.
Abin da ke faruwa a Zamfara da birnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu, yau mun waye gari a ce mutum ɗari ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari ba ta yi wani abin nan ba, akwai matsala kuma ya kamata su gyara kafin lokaci yayi. A fannin cin hanci da rashawa, to ni dai yanda na ɗauke sa Buhari yana faɗa da wanda ake kira corrupt people, amma ba yana faɗa kan corruption ba ko kuma cin hanci ba. Yanzu muna maganar shekara uku, in ka duba me aka yi in ma ana yaƙi da rashawa ɗin, kuma in ka duba Najeriya yadda take yaƙi da cin hanci da rashawa, ya kamata a fara shi tun daga gidajenmu ne. Ya kamata su koma drawing table su yi gyare-gyare.
to shugaban jam'iyyar ta ADP a nan jihar Niger Tanimu Sarki Kwamba ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki akan cika shekara daya da kafa wannan jam'iyya tasu.
Gaskiya yau muna farin ciki sosai domin yanayin inda wannan jam'iyya ta kai ga yau.
Kuna da kwarin gwiwa na samun nasara kuma shekara mai zuwa zabe za a yi.
Ai mu kai ma da ganin wannan wuri zaka yadda da cewa a shirye muke domin zabe mai zuwa.
Cikin jawabin ka ka taba batun gwamnatin jihar Niger a kunu da rashin gamsuwa da wasu abubuwa da suke gudana.
Ai wannan gwamnatin ga kudi na ta shigowa amma kuma muna expecting cewa za ga aiki ne sosai hurjanjan domin yanayin yawan kudi da ke shigowa amma sai kuma ina babu ayyukan.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk wata matsala da suke fuskanta a yanzu sun gaje ta ne daga gwamnatin baya.
Wahalar da muke a yau wahalar je muke wasu abubuwan da muke yau inda tun shekara 16 an yi yanzu da an gyara makarantu shekara 16 me kai ne gyara makaranta yanzu ba sai wani abu daban ba da an gyara ruwa shekara 18 da suka wuce me kai ne kashe kudi wajen biliyan 3 yanzu sayan injina na ruwa biliyan 3 da namu na kashe ko ba kare ba haka kuma asibiti amma mun zo mun ja layi duk ayyukan da aka fara tun zamanin kure zuwa zamanin Babangida Aliyu muna yi hanyoyin da aka ce Babangida ya fara mun karasa su aikin ruwa da kure ya fara Allah ya ji kanshi wanda yake gwamnatin PDP ta karba hannun shi suka yi banza da aikin mun karasa ta.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma wasu jami'an siyasa ne suka kafa sabon gungun kawance a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan harkokin waje Alhaji Ibrahim Yakuba da nufin kalubalantar gwamnati mai ci. To ga Sulaimun Barma da ƙarin bayani.
Jam'iyyu shida da wata kungiyar farar hula ɗaya ne suka kafa wannan sabon kawance na Front Patriotique pour la Patrie et le Peuple da nufin kawo sauyi a tafiyar siyasar jamhuriyar Niger. Bayan da suka ce sun lura da barazanar da demokradiyya ke fuskanta a yau a wannan ƙasa. Ministan harkokin waje mai murabus Alhaji Ibrahim Yakuba wanne aka dora wa alhakin jan akalar wannan ƙawance na cewa ba za su ci gaba da zuba ido suna kallon ana ci gaba da aikata rashin gaskiya ba.
In ka san ƙangin da mutane suka shiga baka yi tsammanin shi ya kamata a sa gwamnati ta yi gyara halayen da talakawa suke mu tashi mu ce kuɗi akwai inda ya kamata a sa su don talakai samu sauƙi. Akwai abin da ya kamata a yi don talakai san ana kula da shi shine na fara. Na biyu shine mu kare demokrasiya. Saboda demokrasiyyar Niger ita ta ba wannan ma'aikanta dama su zo su samu iko. Amma tun da suka zo ba su da wani mahimmanci da suka ba demokrasiya. Yana an ɗauko dokoki iri-iri na a samu a taushe mutane duk gwamnatin da yake demokrasiya. Idan ya ɗauki doka an ce ba ta da kyau a'a ba zuwa kake kaɗar mai mutum ba ko kai cikin rami ka jefa. Demokrasiya ba hukuncin kunfai kun ba ne. A'a demokrasiya idan ka ɗauki doka in ta kawo matsala to tattauna ake. Saboda don talakawan ne ake jagoranci.
Gudunmuwar matasa a wannan sabuwar tafiya ya zama wajibi muddin ana son a ga cikakken sauyin da ake fata, in ji shugaban jam'iyyar MDR Tarna Dr. Adal Rubait.
Matasa tun da gobe nasu ne yanzu sai sun fito da kansu su yi exige ya zamanto demokrasi ta tabbata nan. Kuma ba wanda za a mawayo election provision ya zamanto jeunesse kin ta Niger ta fito ta ce ma kowa da kowa lokacin ta ne ya kai wayansu ya kamata su je su futa.
Tarihi ya yi nuni da cewa jam'iyyun siyasa a nan Niger kan yi haɗin gwiwa da kungiyoyin fararen kula a duk lokacin da aka lura cewa demokradiyya ta shiga wani hali. Dalili kenan da kungiyar farar hula ta kadir ta amincewa ta yin shiga kawancen Front Patriotique, in ji shugabanta Abdulmumuni Usman.
Mu gamuwa muka ce kasa babu adalci cikinta. Me ya kamata tsakanin mu mai ku ƴan siyasa cikin neman iko da yin iko wani engagement za ku ɗauka bisa talakawa? Mu ƴan society civil za mu kama ayyukan ba tare da ku don wannan demokrasi ta sake kuma radda Allah ya ba ku iko kuma talaka adalci. Kakar da muka zo za mu kama ai wannan komba don demokrasi ta sake.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ke matsayin madigar jam'iyyun wannan ƙawance yana ganin alamun haske sosai a wannan sabuwar tafiya. In ji mataimakin shugabanta Korone Masani.
Siyasa a cikin duniya duka gudu ne na kilo 42 shi ne ake ce ma course de fond. In kace za ka kilo 42 da gudu ka ɗauko gudu kwarai-kwarai ba ka yin goma ka faduwa. amma ƴan kata ya a sannu-sannu. Ai waɗannan nan suna iko, kakala suka fara ba, sannu-sannu suka fara ba. To mu mun san da mu hoke gaskiya, mun san kuma abin da muke yi cikin gaskiya ne muke yi. Da wannan ne ba mu da shakku. Insha Allah, Allah zai hido gaskiya.
Mun so jin matsayin jam'iyyar PNDS mai mulki akan wannan sabon kawance, sai dai hakan bata samu ba, saboda wani kakakinta Alhaji Asmanu Muhammadu da muka tuntuba ta waya, wayarsa ba ta shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogo na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta narke fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu.
Ne wata kin lokacin da ya bar Najeriya ya tafi da wani buri ne daban, irin abun nan da Bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo.
Ana ta koke-koken cewa shaye-shaye ya addabi al'umma. To ina gizo ke saka ne, ta yaya ake fataucin miyagun kwayoyin, kuma me hukuma ke yi kan fataucin ko safarar miyagun kwayoyin? Ga hirar da wakilin mu a Abuja Nasir Adamu El-Hikaye yayi da Alhaji Lawan Hamisu, babban jami'i da ke kula da filin saukar jiragen sama a Abuja. Nasiru, gare ka.
Ka san akwai makamar aiki, akwai kuma su al'amura da ake kira kamar tradecraft da Turanci. In baka manta ba, ka ambaci inda aka fito da wannan kayan. Kusan Brazil, musamman Sao Paulo, ta yi kaurin suna a wannan yankin Amerika ta Kudu, kudancin Amerika. Kusan su ne major transit daga hodar da take fitowa daga Colombia take fadowa Brazil. So kusan yawanci dukkan makaman da muke yi na cocaine, hanyar da suka biyo wa ita ce hanyar Brazil. To kaga tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutum 100 ne za su biyo jirgin nan, to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutum ɗayan ko biyu ko ukun da za su fito daga wannan bangaren. To kaga wannan ita ce madogara ta farko. Na biyu kuma shine ya taho da wata haja. Hajan nan shine kamar takalma, kamar yadda kuka ji hanyoyin sada labarai kamar da muka ambata. Abin nufi anan shine takalma ne ya shigo da su. Wannan takalma in ka dauka gaba ɗayan su, sai kaga in ka kiyasta kudaden da ya kashe daga Najeriya ya je Istanbul ya zarce Brazil ya dawo, wannan takalman in su za a kai kasuwa, babu kudin ma ba zai fito balantana ya maganar riba. To tun daga nan lalle ya kamata akwai wani abu a boye. Wannan shi ya kara tunzula mu cewa lalle ya kamata a kara bincikawa. Abu ɗaya dai shine mutane da nake son su fahimta shine ba yaki ne kaɗai Najeriya ba. Domin in ka lura shi wannan mutum ca ma abin da ya gaya mana shine ba zaunannen Najeriya bane shi, zaunannen kasar Brazil ne. Dan Najeriya ne amma mazaunin kasar Brazil. Now abin nufi shine wata kin lokacin da ya bar Najeriya ya tafi da wani buri ne daban, irin abin nan da Bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo. Kusan abin da ya faru kenan. Ya tafi Brazil da zimman neman kuɗi. Can ya je ya ga uwar bari, ya ga cewa wannan turba ta ki bullewa. Domin a cikin bayanan da yake nuna mana shine wani ne ya masa alƙawarin cewa yanzu da Najeriya an fara samun sa'ida, gare ya dawo za a bashi kuɗi in ya zo ya dawo da sana'arsa da yake yi ta spare part ɗin motorcycle, wanda ya ce shekaru 2-3 baya babu su, saboda irin dokokin da aka rinka kirkiro a wasu jihohi da suka hana cinikayya irin ta babura. To yanzu shi a nasa tunanin a iya abin da ya sani shine in ya samu wannan kuɗin zai dawo ne Najeriya domin ya dawo da wannan sana'a. Kaga ma'ana, ya kamata jama'ar mu wanda suke diaspora, irin mazauna can kasashen, su rinka ilmantar da sauran mutanen da suke da sha'awar zuwa cewa a'a, ba fa abin da suke hange bane a Turai. Yanzu zamani ya canza, ba ma Brazil ba, ko ina wurare da yawa suna fama da irin matsalar tattalin arziki. Saboda haka in ba kai hankali ba, kana tunanin zuwa ka je ka samu sana'a, to lalle abin da zaka buge da yake kenan. Dan yawanci muna irin samun matsala, musamman ibn ɗaliban mu, za ga ɗalibi ya tafi da zumma cewa karatu Malaysia, amma daga ƙarshe ko Greece, daga ƙarshe sai ka ji abin ya buge da tallar kwaya akan titi. To kaga irin wannan matsalar ba wai daga nan kaɗai take ba, a'a, ya kamata jama'ar mu da suke can zaunannin can su rinka yawan jawo hankulan yan uwansu, domin kaman cirani ne, duk wanda kaga wani ya tafi wani gari akwai wani riga shi zuwa. So wannan wani riga shi zuwa da yake da hujjar zuwa, ya kamata ya nuna masa a'a, ba yadda yake hange bane. Well, ba za ka iya cewa well na ji dadi da kace ba matasa kadai ba, domin in baka manta ba kwanakin baya wata ma muka kama mace za ta je Saudi Arabia a shekara kusan 50 da wani abu, daga wannan ba za ka kira ta matashiya ba, kuma Saudi Arabia karewa ma kisa ne. So abin da yake faruwa shine babu kana'a, babu koshin zuci, kuma akwai rashin fahimta da rashin ilimi da zalmiya. Kusan waɗannan abubuwan su suka taru gaba ɗaya suke ingiza mutum ga irin waɗannan matsaloli, domin zai rinka hangen kamar zai kai amma ba lalle bane. Kusan wannan shine hujja. Su kuma kamar wasu kasashe da kake magana, babu wanda yake daukan kwaya a koina duk duniya yana talla yana cewa kwaya na dauka. Duk wanda ka gani akwai wata siga da ya bi, akwai wata shiga burtu da ya bi, ta samun ya ga wala Allah can ya zille ko kuwa ya yi kokarin ya ko zai iya zillewa a nan. Duk inda kaje ana maganar ta'ammali da miyagun kwayoyi, yawanci ire-iren wannan matsalolin ne. Sai kuma in aka samu matsalar rashin gwamnati karfa, kamar irin ko inda aka samu irin yan taware, kamar matsalolin da aka yi samu a Colombia, to ire-iren wannan inda ka samu irin wannan, to duk inda dan kwaya yake yana son a samu irin wannan raunin domin ya ci gaba da harkokinsa. Shi yasa kaga aka fi samun matsalar daga irin wurare irin su Colombia da kuma Afghanistan. Ita Afghanistan ana yawan samun heroin ne. Bayan irin la'akari da muka yi da kayan, lokacin da kamar yadda nake hira da kai, shi ma ina lura da yanayin yadda fuskarsa take da yadda zai bada kansa, shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala. Saboda haka wannan shi zai ƙara ba ni ƙwarin gwiwa cewa in ɗauke shi zuwa mashin. Jakan kuna uku gare shi, jaka ɗaya tarkacensa ne na sawa a ciki, jaka biyu da takalma ne ciki. Takalman kuma abin mamaki, kusan in ka je kasuwanninmu nan za ka tsince su a kan naira 700 ko 1,000. Saboda haka duk mai hankali in ya duba zai ga ya za a yi karin ka ɗauko hajar da kuɗinka ma a iya tunaninmu ba zai fito ba, balantana har kai tunanin neman riba. Lalle akwai matsala a ciki, akwai abin da kuke kira lauje cikin naɗi.
Bisa ga dokokin Najeriya, in an samu irin wannan me yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi?
Ya danganta, domin abin da ke faruwa mu dai za mu gurfanar da kai ga gaban shari'a. Ana gaya maka cewa kamar misali su za su iya ɗauka takalmin yana da wata daraja a Najeriya, kawo ku mu a nan mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne.
To madalla, masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsa, albarkacin watan Ramadan ga nasihar daga malamai.
Sunana Abubakar Abdullahi Diyar, wanda an sani da Sheikh Diyar. To alhamdulillah, hakuri dai kam ai sifofi daga cikin sifofin Allah ne, Allahu Sabur. Sai yasa Ubangiji ya ce mana innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. In Allah ya baka hakuri, yayi maka babban baiwa, ba abun da ya kai hakuri bayan imani ga Allah subhanahu tabaraka ta'ala. Muslimi mu dinga yi hakuri da juna. Hakuri yana da wahala, abun da yake da wahala, abun da yake da nabi shine ake yin hakuri akai. Hadisai da yawa sun yi bayani akan hakuri. Mumini wanda yake tsoron Allah ya kamata ya sifanto da hakuri. So annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mutun ne mai hakuri, sahabbansa mutane ne masu hakuri, annabawan Allah suna da hakuri. Wato hakuri wani abu ne zai zo maka wanda zai tare maka hankalinka, zaka ka mayar da martani akan abun amma sai ka bari kai hakuri ka danne. So abun da hakuri zai baka, wato rashin hakuri ba zai baka ba. Annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam cewa yin hakuri duk wanda yake da hakuri hakika ya sifantu ɗaya daga cikin sifofin Allah subhanahu wa tabaraka ta'ala. Mutane masu hakuri, wato Allah yana saka musu ranar tashin kiyama, wato sakamako ninki ba ninki. Ubangiji Allah ya azirta mu da hakuri.
To amin, Allah ya sa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Amurka ta gole abokan kawancenta wajen taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 jiya Asabar, ta ki sa hannu a sanarwar bayan taro, bayan da shugaba Donald Trump ya zargi mai masaukin bakin taron Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni. Shugaba Donald Trump ya isa kasar Singapore domin taron koli da takwaran aikin sa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ganawar da Amurka ta ce yana da kyakkyawan kwarin gwiwa a kai.
To madalla, masu sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe shirin na safa ugun Najeriya da Nijar karfe 5 a wurin Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdul
da ta gabatar da shirin da kuma Fatuwa da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos, Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Assalamu alaikum.